Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalma Si Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 15 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai masu linzami. Gwamnatin Myanmar ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kai musu agaji. Kana wani harin ƙunar bakin wake a Somalia yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji ƙarin haske kan sace sarkin bungudu mai daraja ta ɗaya da wasu 'yan bindiga suka yi.
Ciki hada mai martaba sarkin gudu ta jihar Zamfara. Muna nan muna iya kokarinmu don ganin cewa mun kubutar da waɗannan bayan Allah da aka yi garkuwa da su.
Za kuma ji inda aka kwana game da zargin wasu 'yan Najeriya da kasancewa 'yan ta'adda da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta yi.
Dole ne a samu haɗin kai tsakanin Najeriya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a wannan fuska ta yaƙi da ta'addanci. Idan Najeriya bata ɗauki mataki ba, bata farga fitin yanzu, za a iya datse 'yan ƙasarta ko kuma a sa musu ƙahon zuga ko kuma karan tsana.
Za kuma a ji cece kucen da ake yi game da sake ciwo bashi da gwamnatin Buhari ke neman yi. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin
Arewa a yau.
Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami biyu da ke cin gajeren zango a yau Laraba, wanda shi ne gwaji na biyu cikin ƙasa da mako guda, da kuma sabon yunƙurin matsin lambar diplomasiya ga ƙasar Amurka. Sojojin Koriya ta Kudu da ke sa ido kan irin wannan harba makaman sun ce makamin mai linzami na Koriya ta Arewa mai tafiyar kimanin kilomita 800 sun ci tazarar kimanin kilomita 60 kafin suka fada cikin teku a gabar tekun gabashin Koriya ta Arewa. Ma'aikatar tsaron Japan ta ce makaman ba su shiga yankin Japan ba, kuma sun fadi a wajen yankin tattalin arzikin Japan na musamman. A cikin wata sanarwa, kwamandan Indo-Pacific na rundunar sojojin Amurka ya ce kaddamarwar yana nuna mummunan tasirin haramtaccen shirin makamai na Koriya ta Arewa. Ba bayyana kowane irin makami mai linzami aka harba ba. Koriya ta Arewa ta gwada sabbin makamai masu linzami masu cin gajeren zango tun daga shekarar 2019. Wani minista na gwamnatin riko ta Myanmar ya ce haƙƙi ne da ya rataya a kan Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da abin da jama'a ke so gabanin babban taronta na 76 da aka fara a ranar Talata a birnin New York. Myanmar ta kasance cikin tashin hankali tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu, inda sojoji suka hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnati, sannan suka bita tare da ci gaba da fatattakar masu zanga-zangar adawa.
An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda wasu da ake kyautata zaton 'yan bindiga ne suka sace sarkin bungudu na jihar Zamfara mai daraja ta ɗaya, Alhaji Hassan Atto. Sani malumfashi gare ka.
Wannan iftila'i dai ya faru ne a jiya da murice kan hanyar a lokacin da shi mai martaba sarkin bungudu Alhaji Hassan Attahiru yake kan hanyar Abuja zuwa Kaduna, inda suka tara hanya suka buɗe wuta. Kamar dai yadda na samu cikakken bayani daga bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kaduna DSP Jalinge.
Lallai muna da labari akan wannan al'amari da ya auku jiya 14 ga watan 9 na wannan shekara da muke ciki a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja, inda 'yan bindiga suka fito suka tare hanya suka yi ta harbi, a nan har suka yi nasarar garkuwa da wasu daga cikin mutanen da suke tafiya wanda a ciki hada mai martaba sarkin Gudu ta jihar Zamfara. To muna nan muna iya kokarin mu don ganin cewa mun kubutar da waɗannan bayin Allah da aka yi garkuwa da su cikin koshin lafiya in Allah ya yarda.
To kaman an ce an yi harbe-harbe tsakanin shi da su Dogarawa da kuma jaman tsaro da suke tare da shi ne martaba a lokacin?
Tabbas an yi musayan wuta da su kafin su yi nasarar a yi garkuwa da mutanen da suka yi garkuwa da su. Duba da cewa su sun fi jami'an tsaron da suke tare da shi mai martaba yawa suka abuna a nan wurin a yayin wannan musayan wuta da aka yi ta yi har mun rasa ɗan sandan mu guda ɗaya.
Yanzu ana ci gaba kenan da wasu
muna nan muna ci gaba da ya dai kokarin da zamu yi Allah ya yarda muna nan muna yi sojoji ɗan sanda da sauran jami'an tsaro duka muna nan muna iya kokarin mu.
Dan ceto shi da sauran waɗanda suke tare
da shi da sauran jama'a da aka yi garkuwa da su.
Tabbatin da su jaringa kenan kakashin rundunar ƴan sanda ta jihar Kaduna.
Hali yanzu dai jami'an tsaron Najeriya suna nan suna ci gaba da binciken yadda za a ceto shi mai martaba tare da sauran waɗanda aka ɗauke su a cikin wannan ayyare. Sai dai shi kaɗai ne suka ɗauka a cikin ayyarin nasa, sai kuma ɗan sandansa da suka samu kashe shi a lokacin da yake ƙoƙarin kare mai martaba sarkin na Bongodo. Sanci Abu Malafashi, Murar Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Yusuf da ci gaban labaran duniya.
Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta shigar da buƙatar gaggawa ga wani alƙalin tarayya. Tana neman da ya hana jihar Texas ta Kudu maso yammacin ƙasar aiwatar da sabuwar dokar da ta hana dukkan nau'ukan zubar da ciki a jihar. A cikin takardar buƙatar mai shafi 45 da aka gabatar a yammacin jiya Talata a kotun gundumar tarayya, ma'aikatar Shari'a ta bayyanar da hujjojinta na cewa an tsara sabuwar dokar ne wacce aka fi sani da dokar majalisa ta dattawa ta 8 don hana mata yin amfani da 'yancinsu na tsarin mulkin ƙasa don samun zubar da ciki. Bukatar gaggawar ita ce mataki na biyu na doka da gwamnatin Biden ta ɗauka a kan jihar ta Texas kan sabuwar dokar bayan shigar da ƙara a makon da ya gabata tare da ambaton dalilai guda na dokar. Sabuwar dokar wacce ta fara aiki a ranar 1 ga watan Satumba ta haramtar da zubar da ciki a mako na 6 da ɗaukan cikin, wanda abokan hamayya suka ce abu ne mai wuya mace ta iya tantancewa idan tana ɗauke da ciki a wannan lokacin, ko da kuwa ta samu cikin sakamakon fyaɗe ko kuma na asali. A yayin da nau'in annoba ta Delta na COVID-19 ta mamaye Vietnam a cikin watanni 2 da suka gabata, lardunan tsakiyar ƙasar sun jure da tsauraran matakan kulle har zuwa yau. Ya zuwa ranar Talata, ƙasar ta sami adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar kusan mutane 624 da 547, da waɗanda suka mutu da suka kai 15,660, a cewar cibiyar bincike na cutar COVID-19 a jami'ar John Hopkins. Duk 'yan kasashen waje da na cikin gida sun yi ta korafin cewa an yi amfani da kayan abinci da na ruwa saboda rashin takaita zirga-zirgar ababen hawa waɗanda aka fi sani masu jigilar kaya, lokacin da aka samar da cikakken kulle kwanaki 3 kafin a fara amfani da dokar. Mutane sun yi sauri don yin saye-saye a kasuwannin cikin gida. A ranar 22 ga watan Yuli, gwamnati ta ba da umarni na 16.
A gaida Yusuf, da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu sake nufar Najeriya, inda za a ji ƙarin haske kan zargin wasu 'yan Najeriya da kasancewa 'yan ta'adda da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta yi. Hassan Maina Kaina gare ka.
A farkon wannan mako ne dai, kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ayyana wasu 'yan Najeriya shida a matsayin waɗanda take neman ruwa a Jallo bisa zargin da ke da alaƙa da ta'addanci. Waɗannan 'yan Najeriya shida da dukkaninsu 'yan arewacin Najeriya ne, na daga cikin mutane 38 da ƙasar Larabawar ke nema ido rufe kan batun na ta'addanci, kamar da yadda kamfanin dillancin labarai na Al-Arabiya ya ruwaito. Haɗaɗɗiyar daular Larabawan na fako tare da son ganin ta wargaza dukkanin wani gungun mutane da ke da alaƙa da samar da kuɗaɗe don taimakawa ta'addanci. Muhammad Ai Usman da ke sharhi kan al'amarin yau da kullum na bin diddigin wannan al'amari.
Dole ne a samu haɗin kai tsakanin Najeriya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a wannan fuska ta yaƙi da ta'addanci, domin idan abin ya tafi ai kaga har kullun 'yan Najeriya zare suke a fuskoki daban-daban, kasancewar ƙasar cibiya ce ta kasuwanci, tattalin arziki da abubuwa da suka shafi ilimi da zamantakewa. To idan Najeriya bata dauki mataki ba, bata farga fitin yanzu, to kaga za a iya datse 'yan ƙasarta ko kuma a samu su kafan zuga ko kuma karan tsana, wato daga irin waɗannan abubuwa da suke faruwa. To don haka tun farko ya kamata a dauki mataki a cikin wannan, a kuma wato yi wa tufka hanci, sannan kuma hukumce-hukumcen da yanzu ita gwamnatin tarayya take sa a gaba za a fara yi na waɗannan 'yan ta'adda ko kuma waɗanda ake zargi da ta'addanci, kamata ya a buɗe ƙofa kusan duk duniya ta ga ƙoƙarin da Najeriya take yi a wajen hukunci na 'yan ta'adda, sannan a ci gaba da farauto 'yan ta'adda da duk dangoginsu a duk inda suke a duniya ko kuma duk inda suke.
Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu da ke kiran a yi taka tsantsan, na ganin duk da haka biri ya yi kama da mutum.
Akwai wannan fahimtar da ake da shi daga shaidu kuma da suka nuna cewa ba shakka akwai alaƙa tsakanin yadda 'yan Najeriya suke gudanar da ayyukansu da kuma mai yiwuwa yadda ake ɗaukan nauyi ta hanyar bayar da kuɗaɗe ke da ta'addanci a Najeriya. To lalle ba shakka akwai buƙatar gwamnatocin ƙasashen biyu, wato Najeriya kenan da daular ƙasashen Larabawa, su haɗa kai su haɗa da ƙarfi su yi ƙoƙarin su magance matsalar don matsayar da ta'addanci ta addabi misali Najeriya da kuma yadda ake ganin martabar ita da haɗakan daular Larabawa kar wannan abin ya zo ya shafi dangantaka tsakanin ƙasashen biyu.
Duk ƙoƙarin da muka yi domin mu ji ta bakin jami'an tsaron Najeriya ko ma ma'aikatar shari'ar ƙasar abin ya ci tura. In za a iya tunawa ko a baya sai da jami'an tsaron Najeriya suka cafke wasu 'yan ƙasar da galibinsu masu sana'ar canjin kudaden ƙasashen waje ne bisa zargin taka rawa wurin isar da sakon kudade ga Boko Haram daga ƙetare. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, daga zancen tsaro kuma sai na tattalin arziki, inda a Najeriya aka shiga cece-kuce bayan da gwamnatin Buhari ta bayyana buƙatar ta sake ciwo bashi daga ƙasashen waje. Madina Dauda gare ki.
Wannan wasiƙa da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawa na nuni da cewa wannan bashi da ake so a ciwo za a toshe gibin kasafin kuɗin shekara 2018 zuwa 2020 ne da shi, domin an samu karewar tattalin arziki a wannan ɗan tsakanin fiye da kima. Shugaban ƙasa ya ce za a aiwatar da manyan ayyuka ne da waɗannan kuɗaɗe.
Total sum of USD American dollars 4,054,476,863 plus euro 710 million.
A nan shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ne yake faɗin yawan kuɗaɗen da za a karɓo da suka haɗa da dalar Amurka biliyan 4 da euro miliyan 710, wanda ya kawo jimlar bashin da ake bin Najeriya a yanzu ya kai naira triliyan 33 wato dala biliyan 87. Amma ga sanata Abdullahi Adamu, majalisar dattawa tana da hujjar amincewa da waɗannan basussukan.
A lokacin da shugaban ƙasa ya kawo takarda na wani bukata na cin bashi, wannan takardar za ta nuna abin da za a ba da kuɗin, wanda aka yi na ƙarshe kai miliyan 4 akan tsaro ne, aka yi za a inganta samuwar makamai da samuwar hali wanda yake ƙarfafawa sojojinmu gwiwoyinsu zuciyarsu abubuwan da kyautar ta san suka addaban aikinsu a magance musu, wanda shi ne na wancan hakanan kowane kudin za a nema ko a cikin tsarin kasafin kudi na yau kudin na shekara-shekara ko wani inda za a bukashen kudi daga majalisa za ka yi na gwamnati tarayya za a dalili ba ta uzara da ka ban kudi ka za kawai ba dalili ba.
Duk da ayyukan da mahukunta ke cewa suna yi da kudaden da ake karbowa da sunan bashi, malamin tsangayar tattalin arziki a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Farfesa Muntaka Usman, ya tsokaci akan batun yana cewa
inda basu sukan nan da ake ci ana sa su a hanyoyin da za su tafiyar da tattalin arziki akan ko harkar ilimi ko harkar lafiya wanda za ya inganta tsarin cewa wasu kasashen ma su rika zuwa nan suna kawo kudaden su, to da wannan za a iya cewa za a iya. Amma a halin gaskiya matsayin mu na daliban ilimi akan fannin tattalin arziki mun san wannan bashi da ake ci zai haihuwa ma kasan matsala nan gaba.
A yanzu dai bashin da ake bin Najeriya ya karu da naira trillion 20 tun shekara 2015 da gwamnatin APC ta hauka ragar mulki wanda ya kawo jimlar naira trillion 33.1 ya zuwa watan Maris na bana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, garan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da duba yadda illar sace ɗalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya, musamman ma dai arewa maso yamma. Shin jami'ar Greenfield da ke Kaduna, sakandaren gwamnati ta kankara a Katsina, makarantar ilimin gandun daji ta Afaka, sakandaren gwamnati ta Yawuri a jihar Kebbi, kwalejin fasaha ta Nuhu Bamalli, ga misali nan da daman gaske ne yadda masu satar mutanen kan jide ɗalibai su shige da su daji. Menene laifin ɗaliban nan ne da tamkar an yi zuruhu an kyale su da takaici su da iyayensu? Shin don sun zabi su nemi ilimi ne? Hakanan shirin zai kawo ƙarshen kalaman basaraki daga yankin Barikin Ladi da Dr. Luka Fagiyan kan buƙatar zaman lafiya a jihar Filato. Kafin nan, ga kashi na uku na shirin tsohon ministan ilimi kuma tsohon gwamnan Kano, Malam Ibrahim Shekarau.
To ba wani account yanzu musamman da aka samu wannan yanayi na wato technology na zamanin fasaha, za a yadda za ka buɗe account a je a sa kuɗi da a san yadda za a kamo mai wani account ɗin. Ba mu sani ba ko an kamo ko ba kamo, amma dai dukiya sun bayar ɗin nan da bank account. Ai wannan ya nuna wato rashin ta irin ya yi yawa ƙwarai da gaske. Za ta ɗauki ni ra'ayina, gwamnati tilasta shiga cikin tattaunawa. Ba wai a ɗauko kuɗin na gwamnati nan take a ta biya ba, a ta hanyar tattaunawar ai za a gano lambobin wayar ma da ake waya da su, za a yi musu kofar rago sanda za su je a kai kuɗin nan su yi su ɗauka. Duk wannan dai hanyoyi ne su jami'an tsaro sun fi mu sani hikimomin da za su bi, amma mutane suna ganin kamar wato gaskiya jagorori na gwamnati jami'an tsaro sai sun sake wato dabaru. An sake ai a yanayin da ake ciki na a sake wa mutane ƴaƴa a bar su su da masu satar nan su kaɗai, kuma a ce kar su tattauna da su wajen ba da wani abu, yana da wahala. A ɗauke ba ɗa a yi waya da kai ga ɗan nan sai ka babu wani farashi da zai kai daidai da darajar ɗanka da aka ɗauka ko mahaifinka ko mahaifiyarka. Mutum zai ji bayarwarsa ko zai a duniya ko nawa ne zai bayar, in yana da tabbacin za a sako masa ɗansa ko babansa ko wansa ko babansa. Ya ga wannan hadari ne babba. Ni ba na goyon bayan cewa gwamnati ta janye hannunta gabaki ɗaya daga tattaunawa da waɗannan mutanen. A ci gaba da tattaunawa, amma a cikin tattaunawar tunda akwai gogaggun jami'an tsaro, a bi hanyoyin da a hankali cikin tattaunawar za a hilata har a kai ga yadda za a same su. na yadda akwai masu tunani to a je mana a jefa musu bomb in ka jefa bomb sai ka da wuta to ai za ka kai shi har wa'anda aka dauka aka saka din na ma shi ne ma'anar garkuwa din an kama naka an sa shi a gaba in ka ce za ka kai wanda ya kama shi za ka hada wanda aka kama din wannan shi ne tsakanin yadda na san gwamnati jami'an tsaro su ciki amma dai muna da tsira a daɗa kai an ce zo ka fito ya fito an daɗi a nuna damuwa ma a shiga cikin tattaunawar da kuma hanyoyin da za a bi har Allah ya yi mana wannan fitina.
Mun gode Malam Shekaru da wannan bayanin.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Yanzu ga kashi na ƙarshe na nasihar Basarake daga yankin Barikin Ladi a jihar Filato wato da Dr. Luka Fagiyam Gom Ibas akan bukatar zaman lafiya mai dorewa a jihar ta Filato.
Idan mutum ya shigo gari ya bi gidan mai anguwa daga gidan mai anguwa zai gabatar da shi ga Basarake to yana bin wannan matakai za a samu zaman lafiya.
Faɗa mana wasu hanyoyi biyu ko uku da in an bi su za a samu zaman lafiya mai dorewa a jihar Filato.
Hanyoyi da zan iya faɗi nan na fari in ce tsakanin manoma da makiyaya Fulani da ba Fulatani in zai zo gari zai tambaya ne a nuna masa inda hanyar da ba shi ya zauna. Wani su wuraren sai ka samu ba Fulatani ya zo kawai ya yi buka a ga shanu kawai ana tambaya wancan fa a ce Fulani ne ya zo. Wasu kuma Fulani da suke mazauna garin sai wasu su zo baki za a shiga da su a zauna da su ka ba tare da an zo an nemi izini a wuri masu gari ko mai anguwa ko sarki ba sai a waye gari a ga shanu sun yadu a wuri kawai. To wannan yana tada hankalin mazauna garin sai ka ga wasu matasa jesu fara ingasa wannan Fulani ba su yadda su ba su tashi su bar gari gashi kafin a hankara an fara doki doka a hannu wanda mu sarakuna ba mu goyon bayan haka. Haka ma kowane ba ko ya zo in ya bi hanya ya zo ya zauna lafiya za a samu zaman lafiya. Gwamnati kuma muna so ta ba da karfi ga sarakuna duk kowane abu a dinka tuntuban sarakuna a cikin lokaci ba sai ta ɓaci ba za a samu zaman lafiya a wannan hanyoyi. Amma idan aka ce sarki ba shi da izini ko yanci na aiwatarwa a kasansa to kamar an dauke masa matsayinsa ne sai a wasu wuraren sai yan siyasa kawai ake sauraronsu. Dan siyasa kuwa ya zo siyasansa ne domin ya gyara kansa watakila bayan ya ci matsayinsa ya soka shikenan ya koma ya bar kuma ya koma Bariki abinsa. To mu da muke mazauna karkara da wuraren da Allah ya aje mu ya kamata a dinga yin komai da mu muka san mai kyau da mara kyau.
Jihar Filato da mutane daga sassan Najeriya daban-daban watakila ma daga kasashen waje na son su shigo jihar saboda yanayinta na arziki da kyakkyawan yanayi na sanyi. Amma yanzu saboda wannan zafi na rikici mutane wasu ma inda za su samu wata hanya da za su daina bin mata jihar da za su so haka yaya za a yi a shawo kan mutanen jihar Filato su gane irin ce wannan abin da suke ba zai kawo kowa kowace riba ba ƙarshe.
Gaskiya wannan babbar tambaya ce yanzu yawanci da mun matasa da suke shan kwayoyi da wasu abubuwa na shaye-shaye na zamanin nan su ne suka kasa sauraron iyaye. Amma babban kira na nan shi ne mu yadda da juna mu yan uwan juna ne bar ganin maganan addini. Addini tsakaninka da Allah ne amma rayuwar duniya ta shafi kowa da kowa. Idan ka san da ba bako ba za a taba ci gaba ba. Ni a gani na zaman baki a cikin kasa yana kawo ci gaba domin kowa da hanyar da Allah ya nufi shi da kawo ci gaba a gari. Saboda haka muna cewa musamman manya da suke zuwa su zo su yi kasuwanci a jihar Filato su ci gaba da zuwa domin da su ne za mu karo. Idan zo an kafa kamfanoni a Filato State za a samu ma'aikata a wurin su ci su sha ba sai an dogara ga gwamnati ba. Da aikin kuza kawai ya tara mutane a Filato sosai a da kuma an ci gaba a haka har yanzu ma ana samun kuzan. Amma rashin zaman lafiya ya sa ba mu iya cin amfanin kasanmu ta wajen noman kayayyaki musamman na kayan gwari a can ake yi. Amma idan babu lafiya bayan da kayan sun yi za a kai kasuwa sai a ce ana fada ana yaki a can sai kayan su lalace. So mu muke cutuwa mu yan kasan din a Filato din. Saboda haka mu nemi zaman lafiya ko takaka domin su zama na arziki da amfani a gare mu.
A gashi baki daya da alamu masu yin kashe-kashen nan kamar kowace samma darajar rai bane kwata-kwata. Su kashe mutum gursan yana da yan uwa, yana da dangi, yana da kowa da kowa, watakila wani ma shi ne karfin gidansu ko iyalinsu baki daya. Raki daɗi idan ka ga irin waɗannan gawaki ko an yi kashe-kashe, ya kake ji a ranka?
Gaskiya kowa da aka yi shekaran jiya a cikin garin Jos da aka tura ta WhatsApp kawai mun gani kowa hankalin shi ya tashi, domin wani ma bai iya kashe dabba da kanshi ko ya yanka ba, amma yau ana kashe ran mutum kaman ba komai ba ne. Abun yana zafi mu sosai, don haka da gaskiya din marayu da goraye sun yi yawa yanzu, domin an kakkashe masu lura da su kuma ba mai biya masu bukata. Kaga an ɗauki alhaki yaya da wannan goraye da aka bar su a raye, don haka kashe-kashen ba zai kawo mana komai ba sai da asara.
Mai sarauta, mun gode kwarai da gaske. Sai wani lokaci mun samu dama ma sake wata sabuwar zantawar. Masu sauraro gaba ɗaya, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe in Allah ya kai mu, za mu dawo da sabon shirin.
A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Don ku gyara kasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Za mu fara da saƙon kawo mai ruwa Bajo ga mai cewa, a sace wancan, a kashe wancan, a ƙone gidan wancan, a fasa gidan yari, masu manyan laifuka da ƙanana su fita, su bazama cikin gari, su sake wasu laifukan duk a ƙasar mu Najeriya saboda rashin shugabanci na gari. Allah da ya kyauta. Sai kuma ra'ayin Ahmadu Manaja Bauchi daga unguwar Karofin Madaki Bauchi, mai cewa muryar Amurka, ku bani dama in ƙara yabo da jinjina da ma ƙarfafa gwiwar gwamnatin jihar Zamfara da sojojin Najeriya da su ci gaba da ƙara ƙaimi kan nasarorin da suka samu kan 'yan ta'adda masu sata da garkuwa da mutane. Tabbas mu 'yan Najeriya muna goyon bayan wannan mataki na yaƙarsu har sai an murƙushe su gaba ɗaya. Ba mu goyon bayan sulhu ko afuwa da 'yan ta'adda, a ci gaba da wuta har sai sun ƙare. Assalamu alaikum muryar Amurka, da fatan alkhairi gare ku. A gaskiya matakan da gwamna Masari na jihar Katsina ya ɗauka na katse layukan sadarwa da haramta saida man fetur cikin jarka, tare da rufe kasuwar dabbobi a wasu ƙananan hukumomi 14 na jihar Katsina, tabbas hakan ya yi daidai domin mun fara ganin amfaninsu. Yana da kyau mu yi biyayya ga waɗannan dokokin tare da yin addu'o'i kamar yadda muka saba yi, kan Allah ya kawo mana mafita. Sai kuma ra'ayi na ƙarshe na Shehu Adamu Rijau, mai cewa sake buɗe makarantu da gwamnatin jihar Kaduna ta yi a daidai wannan lokaci da zaren tsaron jihar ke lilo abin damuwa ne sosai, domin komai zai iya faruwa. Allah ya kyau. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
An dai ji cewar Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami biyu da ke cin gajeren zango a yau Laraba, wanda shi ne gwaji na biyu cikin ƙasa da mako guda, da kuma sabon yunkuri na ƙarin matsin lamba ga gwamnatin Amurka a ɓangaren diflomasiya. Wani minista na gwamnatin riko a Myanmar ya ce haƙƙi ne da ya rataya a kan Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da abin da jama'a ke so gabanin taronta na 76 da aka fara a ranar Talata a birnin New York. Haka zalika an ji cewar shaidun gani da ido da kuma jami'ai sun ce ƙara fashewa daga harin wani ƙunar bakin wake ya kashe aƙalla mutane 11 a jiya Talata a babban birnin Somalia. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce wani ɗan ƙunar bakin wake ne ya kutsa cikin wani shagon mai shayi ya kuma tada bam ɗin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya tani gabatar da shirin da Julie Davis Gresham kika hada da injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalamu.